بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن تلاتة غوما غواتن شعبان هجرة منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دار داري فدو داربعين دا بيو واندا يداشي دلسافن عشرين دا اوكو غواتن مات شكرا ملادية تدبو بيو دا عشرين دا تايا wannan shine kaset na 17 cikin jerin gedarsa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Al-Imam An-Nasa'i ya rusu ne shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya rubuta wannan littafi daga wato ya ware wannan littafi daga littafin shi na As-Sunan al-Kubra don bayani akan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa game da zaman aure da mu'amala tsakanin ma'aurata da abokan zama. Allah ya saka mishi alkhairi. Zamu tashi inda malai yake cewa babul mar'ati tahibu yawmaha limra'atin min nisa'i zawjiha, babun dake bayani akan hukuncin mace ta bada kyautan daranta ko wuninta ga wata mata cikin matan mijinta. Ma'ana mace tana zaune da mijinta kuma mijinta da wata mata wadda ba ita ba, abinda ake cewa kishiya kenan, kuma kamata haka sai wani dalili ko wata maslaha ta sa ita ba ta buƙatan wannan kwanan da ya kamata yau yayi a wurinta ko mako guda ko kwanaki sanannu, sai ta dauki wannan kwana sai ta kyauta da shi zuwa ga abokiyar zaman ta fi sabilillah. Ina hukuncin haka? Malam yace akhbarana Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahima qala haddathana Yazid qala haddathana Hammad an Thabit al-Bulani an Sumayya an Aisha qalat wajada Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ala Safiyyah fa qalat li هل لك إلى أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عني وأجعل لك يومي؟ قلت نعم، فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرششته بالماء ثم اختمرت به، فدخلت عليه في يومها فجلست إلى جنبه فقال إليك يا عائشة، فليس هذا يومك فليس هذا بيومك؟ فقلت فضل الله يؤتيه من يشاء ثم اخبرته خبر. وانا حديث الامام احمد يا فتر دشي دا الامام اسحاق ابن راويه ا cikin musnadin sa kamar yadda zamu gani daga isnadin. Al-Imam An-Nasa'i yace ya karbo wannan hadisi ne daga malam Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim. Wannan sunan a zahiri irin suna Imam Abu Abdullah al-Bukhari ne, al-Bukhari ne sahibu sahih, amma ba shi bane domin magana ingantacciya sananniya a gun malaman hadisi shine al-Imam An-Nasa'i bai gamu da Imam al-Bukhari ba, ballanta na yi riwaya daga gare shi. Wannan Muhammad dan Isma'ila dan Ibrahima, shi Isma'ila dan Ibrahima shine da ake cewa ibnu Ulayya, daga Muhammad ibnu Ibrahim ya ibnu Isma'il ibnu Ibrahim as ibnu Miksamin al-Asadi ne wannan, shine mai wannan riwaya, baban shi ibnu Ulayya wanda malami ne sananne. Shi al-Imam An-Nasa'i yana riwaya ne zuwa ga Imam al-Bukhari bil wasita. Abin da ke tsakanin su na wasita shine wani mutum mai suna Abdullah bin Ahmad ibn Abdissalam wanda malamin Imam An-Nasa'i ne. Imam An-Nasa'i ya riwaya ta hannun wannan malam Abdullahi dan Ahmad dan Abdussalam zuwa ga Bukhari a cikin Kitabul Kunna, kitabun shi Kitabul Kunna, kamar Kitabul Kunna ba al-kitab ba, Kitabul Kunna, kamar yadda al-Imam Yusuf Abul Hajjaj Yusuf al-Mizzi ya bayyana haka a cikin Tahdhibul Kamal. To haka wannan ba Bukhari ne Muhammad dan Isma'il ba, sunan ne kawai daya, wannan Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Miksam al-Asadi shine wannan malam. Ina fata mun gane. Shi kuma yace daga Yazidu. Da Yazidu wane kenan? Yazid dan Harun ne wannan al-Wasiti. Yazid ibn Harun ibn Zazan al-Wasiti. Wani babban malami ne gaskiya malaman hadisi, rasuwarsa shekara ta 206 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma yace daga Hammadu. Hammadu wanne dan Salama kenan? Saboda tare da cewa Yazid dan Harun yana da riwaya daga Hammadu duka guda biyu, Hammadu dan Salama dan dinar da dan dirham, sorry, dan dinar da Hammadu dan Zaid dan dirham, to yana da riwaya daga su duka biyun. Amma riwayar sa daga Hammadu dan Zaidu to tana cikin Sahih Muslim ne, babu ita nan. Da haka wannan riwaya daga Hammadu dan Salama ne, so riwayar shi daga dan Zaid tana cikin Muslim ne kawai. Wannan Hammadu dan Salama sananne malami wanda ya hadisi a cikin dukkanin kutubul sita, in banda Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi da Nasa'i, banda Bukhari, banda Ibn Majah. Ya rusu ne shekara ta 167 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana da riwaya a cikin Muslim da Al-Arba'a, na'am, banda Bukhari, Muslim da Al-Arba'a, banda Imam Al-Bukhari. To wannan Hammadu dan Zaid, sorry, dan Salama yace daga Thabit ibn Aslam Al-Bunani. Sabit yace daga Sumayya, to musa maki akan wannan Sumayya din nan majhuliya ce. Dan haka wannan isnadi ne mai rauni. Wannan Sumayya ba a san ta ba. Ina fata mun gane wannan. Ana Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha, daga sayyidatuna Aisha, nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji takeici, yaji haushi wata rana na wani abu da Safiyya ta yi masa. Ala Safiyyata faqalat li, sai ta Safiyyan ta goguna ni Aisha ta ce mini hallaki ila an turdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ani don Allah ki taimaka mini ki sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina jin haushina, ki dawo mini da mutunci na idan shi, ki taimaka mini wajen kawar da haushin da yake ji, zaki mu haka ni kuma zan miki tukuici. Wa aj'alu laki yaumi, in baki kyautan wuni na ko kwana na. Qultu na'am, ni ku Aisha sai ta ce ai wannan abu ne mai sauki. Fa akhastu khimaran laha, sai kuma ta bani wani khimar, shine mayafi ko lillibi ko babban riga kaman buba ko jallabiya irin ta mata haka. Sai ta bani wannan riga tata masbughan bi za'afran, wanda an mata rini da za'afran, ma'ana an mata rini mai color mai kyau, kamar a ce yanzu an yi mata wato an yi mata dye. Farshashtuhu bil ma'i, sai na dan yayyafa wa rigar ruwa dan ta dan yi laushi, domin an yi wannan rinin takan yi haka karam haka kaman bushashen kirki. Thumma khammartu bihi, sannan na kifa shi a jikina, na sanya shi a jikina. Fadakhaltu alaihi, na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fi yawmiha, a ranar girkin ita Safiyya din. Fajalastu ila janbihi, ina zuwa sai na samu ni na zo na kusa da shi. Faqala, sai annabi ya ce ilayki ya Aisha, tashi ki ban waje. Falaysa hadha bi yawmiki, wannan ba ranar girkin ki bane. Qultu, sai nace fadlullahi yutihi man yasha, falala ce ta Allah yana ba wanda ya so. Thumma akhbartuhu khabari, sannan na bashi labarin cikakken abin da ya faru. Wannan hadisi, wannan isnadi ne dha'ifi, amma matanin yana da shawahid, dan haka malamai suka inganta shi. Al-Imam Ahmad ya fitar Nasa'i a cikin Kubra da Ibn Rawiya a cikin Musnadin sa. Hadisi ne hasan, duk da Sumayya din nan ba ambace ba a san ta ba, ba ta da mai riwaya da gare ta banda wannan da aka ambata. Dan haka malamai suna neman hanyoyi ne sannan su hada, sannan suke tabbatar da wannan kisa. Yana nuni zuwa ga halascin yin haka kenan, halascin nauba, halascin idan akwai bukata ko dalili ko wata maslaha, babu laifi a yi canjin rana ko a yi kyauta da wuri. Babu laifi kuma mace ta nemi haɗin kan abokiyar zamanta wanda take ganin cewa ta da fuska a wurin mijin, ko tana da hikimar zance, dan ta roƙa mata mijin ta samu wani abu a wurinsa, wani abu na kuɗi ko wani lokaci ko wani abu na yafiya ko makamancin wannan. Babu laifi, duk usawa da ba gajiyawa ba. kuma yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da adalci. Aisha wata mata ce da yake kaunarta, yake santa kusa da shi, amma duk da haka da tazo wurin shi ya tabbatar ba ranar ta bace bai yi shiru kawai ya kyale ta ba, sai dai bincike ya aka yi ta. Malai ce akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha ta qalat ma ra'aytum ra'atan min fi mislahiha mithla Sauda binti Zam'a min imra'atin fiha hidda falamma kabirat qalat ya Rasulullah ja'altu yawmi minka li Aisha fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aishata yawmayni yawmaha wa yawma Sauda. Wannan riwaya kuma wadda Ibn Sa'd ya fitar da ita a cikin wato tabaqat dinsa da isnadi mursali, da kuma wasu malamai bayan shi sun fitar da ita daga Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim a cikin masu riwaya hadisi irin wannan suna yana da yawa, amma wannan Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ne, Abu Yaquba, wanda aka fi sani da suna Ishaq dan Rawiya, Abu Yaqub al-Marwazi, wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i, banda Ibn Majah a cikin kutubus sitta. Baya ga shi akwai masu suna irin nashi Ishaq da yawa. Daga cikin da zan iya tunatowa anan akwai Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sawwaf al-Bahili. As-Sawwaf al-Bahili wanda ya da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud. Akwai Ishaq ibn Ibrahim ibn al-Ala al-Himsi wanda shi kuma Bukhari ya fita mai da hadisi a cikin Khalqu Af'alil Ibad ne kawai. Akwai Ishaq ibn Ibrahim ibn Umayr maula ne ga Ibn Mas'ud wanda shi kuma hadisi ne kawai a cikin Sunan Ibn Majah. Akwai Ishaq ibn Ibrahim ibn Abdurrahman wanda yake mishi lakabi da Luqluq wanda shi kuma Bukhari kadai fita da hadisin sa. Akwai Ishaq ibn Ibrahim ibn Suwaid wanda ke da hadisi a cikin Sunan Abi Dawud kadai. To suna nan da yawa, waɗannan wasu ne da za a iya tuno su nan kurkusa. Almuhim wanda ke cikin wannan isnadi shine Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Abu Yaqub al-Marwazi wanda aka fi sani da suna Ishaq dan Rawiya. Malai Ishaq dan Rawiya shi kuma yace daga Jarir ibn Abdul Hamid kenan. Malan Jarir daga Hisham dan Urwatu dan Zubair, shi kuma daga baban shi Urwatu dan Zubair tabi'i. Daga Aisha radiyallahu anha tace ma ra'aytum ra'atan fi mislahiha, ban taba ganin wata mace wadda ke cikin fatan jikinta, wato wani mai rai a cikin mata, mithla Sauda binti Zam'a, ban san irin Sauda ba, yar Zam'a kishi take nan Sauda. Tace min imra'atin fiha hidda, ban san wata mata mai kirki irin nata ba, tare da cewa tana da zafin rai wani lokaci. Fiha hidda falamma kabirat, yayin da ta yi shekaru suka kama ta, qalat sai ta ce ya Rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'altu yawmi minka li Aisha, na bar maka kwana na ya koma wurin Aisha. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisha yawmayni yawmaha wa yawma Sauda, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ma Aisha rabo, ya bata kwana biyu a cikin kishiyoyi rananta da ranan wannan mata Sauda. A cikin riwaya da na ishara zuwa gare ta wanda ke cikin littafin Tabaqat na Ibn Sa'd al-Basri da isnadi wanda yake mursali, aka ce a wata riwaya aka ce ai annabin ma ya riga da ma ya sake ta, da ya sake ta ne ta bashi hakuri, tace don Allah ya hakuri, ita dai tana so ta rayu da shi ta mutu ranar alkiyama ta tashi cikin lissafin matan shi, don haka ya hakuri. In dai kwana a ɗakin ta ne ita ba sai ya kwana a ɗakin ta ba, ya je ci gaba da kwana a kun Aisha. A lokacin da Hadiza ta Rasul radiyallahu anha, waɗannan matan guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ita wannan baiwa Allah Sauda wadda bazaura ce mai shekaru radiyallahu anha, da kuma Aisha radiyallahu anha wacce karamar yarinya ce duwa mai karancin shekaru, to su biyun ya aura. To a ɗabi'ance ɗa namiji zai fi karkata zuwa ga wannan mai karancin shekaru, ganin tafi nishadi, tafi jini a jika da sauransu. Watakila waccan ta riga ta yi shekaru, ba ta da nishadi, ba ta da jini a jika, ta yi ba ta da kyan gani irin yadda budurwa ta kyan gani, wanda ɗabi'a ce wanda da yayi shekaru kan shi zai ragu karfin shi zai ragu kurucin shi za ta wuce da sauransu to sai zama karkata zuciya ta karkata zuwa ga wannan baiwa Allah Aisha radiyallahu anha ala hisabi Sauda radiyallahu anha shine take wannan tai wannan roƙon shi Allah ya saukar da wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima ay yusliha bainahuma sulhan wasulhu khair idan wata mace ta ji tsoron kada mijinta ya kawar da kai ko ya dinga mata hutsu ta kasa fahimta sa to me yakan ta ce bata yadda ba ta shakwala shi ta zage shi ta ce mace amana ne shi ta me Allah isa shi kuma tunda yanzu hankalin shi baya kanta da zaran ta mishi wannan maganganun ya samu dalilin ya saki ko da abin bai kai ya kawo ba sai ta lallaba dan a mutu lafiya a ci baka lafiya ciki lafiya sai ta roke shi cewa ni na yadda mai sulhu da kai sulhun nan ko dai ya rage mata yawan kwanakin da yake zuwa gurin ta ko kuma ta ce to daga yanzu ni ba sai ka mun cefa ne ba ka bar nan dinga cefa ne da kana tunda ma ni ma kace ya ci ko kuma ka dinga kawo cefa ne ni kuma zan biya kudin makarantar yara ko zan biya kudin gidan haya ko kuma bashin da nake bin ka miliyan kaza da na baka da jari ka je na ban maka dina da gaskiya yin sulhu ko kuma na yadda ka je ka sake yin wani aure ga sadaki dina da gaskin wa in nimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha kamar da muka ambata sai Allah ya bada kaida yace wasulhu khairun sulhu duk inda yake alkhairi wa uhdiratil anfus shur Allah ya halarto da zakata san kansu dan haka zo sulhun kowa zai kokari ne ga cewa ya samu advantage a cikin sulhu to wannan dabi'a ce ta dan adam kada a zargi mutum ko a tsine mai ko a ce duk karatun shi ashe na banza ne na ƙarya ne jifa wa'azi yake kaga wannan mutum da kuke ganin shi kaman mutumin kirki ai mutunci ja abin da ya mamace shi to wannan dabi'a ce ta dan adam abinda yasa musulunci ya kalli a khaffud dararain wanda kamar da fada a kwanaki da dama daga cikin al'umma mu ba sa iya kallon wannan abu shedan zai bari su kalla karu manta shedan daga cikin abin da yafi so a cikin matsalolin da su fara gidajen mutane babu kamar mutuwa a wuri to idan aka sa dabi'a ce mu sani wannan jama'a dabi'a ce Allah yayi kan adam da gajiya da duk abin da ya saba da shi sababin abinci ne gida ne abokin zama ne ko abokiyar zama abun hawa ne duk abin da ka saba ganin shi sai ka ji ka gaji da shi sai baka shawa wannan dabi'a dan adam ce irin abincin da kake ci duk tsadan shi da dukkan shi sai ka ga bai cika baka sha'awa ba kaman ka je ka ci na wani wuri wani zai je wurin biki ya ci abincin da bai kai abincin gidan shi ba amma sai ya ji dadin sa wani gidan da yake rayuwa a ciki hala ya fi gidan da ya je ya gani ya bashi sha'awa kyau haka sutar da ke cikin sa duk abin da ka mallaka ko kai same shi sai zama bayi da kima a idan ka to wannan dabi'a ce da aka maza su san wannan mata ma su san wannan matakka da kake gani ba mamaki ta gaji da kai hakuri ko take da kai bayan shekara 5-15 ta yi ta gaji da kai wata kila musamman baka da hali mai kyau hali rashin hali mai kyau zai maka nan da na gaji da kai wannan miji da kike gani wata kila ya gaji da ke shekaru ba ƙarya bane wata kila kuma baki da tsaftar da za ta sa ya dinga jin kanshi ko yana ganin kyanki da ake cewa idan nazara ilaiha sarrat to ala idan nazara ilayki asa'atu liki to zaka dole koyi ta tunane iri daban-daban to maimakon ba za ki gyara wannan abun na dabi'a ba za ki dawo da shekarunki ba alalita shababa yaudu yawman ba zai iya dawowa ba ko yadda kike dinnan da takinan annike sambal ba za ki dawo haka ba to da ki bari ya je ya sake ki gaba ɗaya ki zama baki da miji a wannan rayuwa ki zama bazawara ki zama baki da abin nan kima a cikin mutane bugare ki dauna a cikin auren da dadi ba dadi irin da kakannin mu suke fara dana ita ba mata hakuri idan mace ta yaji ba ma za a saurare ta ba za a wurce ta ciki koma gidan auren ki ai da hakuri yake amma yanzu ba iyaye ne za su je gidan ƴaƴan su suna aure su za su jawo su da karfin su ya sa su yaji suna zuwa kuma su ba mijin ta kada su ce sakin mana irin in yake sakin ta gobe ga san mace ya sake ta ba yana so ba in ba haka ba a wulakanta shi bayan ya sake ta kuma su koma su cigaba da yin waya suna haduwa da kun ba su masu cigaba da haduwa su a tsaye auren su bai kuma su ba suna son junan su sun yi wa juna laifi kuma kun ga kun shiga alama sun yafe wa junansu ko sun manta sun mai da abin ba komai ba sun yi walatan su fadla bainakum ko kuma kun ga kun ce ba ku yi ta ba sai an kashe aure an kashe aure kuma an daina aure kuma an fara lalata to ina amfanin wannan almuhim shine wannan halas ne ya halasta dukkan idan mace ta ce wannan to za a yi ta zaginta za a yi ta tsine mata za a yi ta cewa ba ta da zuciya ta yi da cewa kare ya cinye to ke dai ki gane cewa ya halasta ki haka ke kuma kika fi sanin me kika bu bukata shin da gaske kin gaji da auren kin gaji ba za ki iya ci gaba da shi ba to musulunci ya kawo hanyar rabuwa in kin gaji da auren ko ku kina ganin wannan laifin da aka miki eh ba komai za ki hakura dan abu ne mai wucewa ita ma da aka miki laifin dan ita ta yi laifin ma ya kawo kanta ita ma wata rana sai ki hakura ki ci gaba da zama ki ta addu'a ki samu ki gama lafiya wannan mata da sai haka kunga sai Allah ya yabe ta kuma Allah ya bada ka'ida amma daga dabi'arta shine wannan aya ta zama ka'ida na game da sulhu tsakanin miji da mata to ya ake yin wannan sulhun shine mutumin da yake da bukata a yi sulhu shi zai bijiro da magana wance eh kowa ne eh zaman nan muna samun matsala me ya mabuta ne to shikenan tun da kika lura cewa mai kwadayin kudi ne sai kike to shikenan duk wata zan kawo 50,000 baka cikin albashin da kike dauka ba da shi sai dai maka ido ba cewa ina aiki ina samun kudi duk wata rabin miliyan ko kina wata kasuwa ke ce manajan duk awar da ake siya a gona ke yake sai da ita danya din nan ko kin zama manajan gurasa ko kina da keke nafe masu yawo suna miki aya suna kawo balance kullun ana hada ba a gaza hada 180,000 kullun ya sa ido akan wannan kudin sai ki dauki wani percentage ki dinga bashi dan a zauna lafiya annabi yana ba mutanen da ma baya so dan a zauna lafiya ba za ku ce wanda kike so ne ba wannan ko mun gane to sai ai sulhu ayi wani abu wanda zai kawo zaman lafiya kuma daga sanda kika fara dauka kina bashi ba to ya zama ma yaren ki yanzu zaki ga shine manaja sai kuma ya ce miki hajjia in zaki aike ce a hajjia bari mana ni ma sai in ci sai kin sake biyo abin ke da kike so tare ce kuma dai abinda mata suke so a duniya na babu kamata suna jiya da shi babu abin da yake musu kamar a ce namiji in sun gitta karabe daga za a yi ta labarin ta a ko ina ana jinjina mata inda aka je wani biki ko ta jana'iza sai an ce hajjia wance ai alherin Allah ya kai gare ta mata duka suna MP da ta ko ba shi bane kawai to in kina ba shi kudi zai ki samu wannan matsayin Allah shi kyauta eh zai kara aure da kudin ya isa mai kara aure da kudin ta bata ba shi izini ba namiji zai kara aure ba da kudin mata shi ke kara aure ba sai in yana samun kudi na kanshi ai kara aure sai kana da yancin tunani na kanka ai amma ana baka kudi tare ka kara aure in ta yanke tallafin fa za su iya ko akwai maza masu ganganci ba to Allah shi kyauta mun maza sai hakuri ne sai hakuri babu idza ta'adana nisa'uhu fa'adhinna lahu an yakuna inda ba'dihinna wa yadurna alayhi babun dake bayani akan hukuncin idan matan mutum sai mutumin ya nemi izini a gwamnati cewa ku bari in zauna a gurin wanci ko kuma ku dinga zuwa gurin wannan musamman ga wanda bai da lafiya ko yake da wata larura ke a malam yace akhbarana muhammad ibn mansur qala haddathana sufyan an az-zuhri qala akhbarani ubaydullah ibn abdullah qala sa'altu aishata amma radi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallam qalat ishtaka fa'alika yanfuthu fa kunna nushabbihu nafthahu بنفس آكل الزبيب وكان يدور على نسائه فلما اشتد المرض استأذنهن أن يمرض عندي ويدرن عليه فأذن له فدخل علي وهو يتكئ على رجلين تخط رجلاه الأرض خطا أحدهما العباس فذكرت ذلك لابن عباس فقال ألم تخبرك من الآخر قلت لا قال هو علي وانا حديثي ما لا يسامو شي daga malam mansur muhammad ibn mansur ibn thabit al-khuzai wanda malamin imamu an-nasa'i akwai kuma wani mansur din shi ma muhammad ibn mansur ibn daud at-tusi shi ma malam musa sai dai kuma yana riwaya daga sufyan wannan da aka ce sufyan ibn uyayna amma shi wancan Mansur ibn Daud Muhammad ibn Mansur ibn Daud dadi yana riwaya daga Ibn Uyayna amma bata cikin littafin Sunan Nasa'i sai littafin Abu Daud daga wannan Sufyan dan Uyayna ne Sufyan ibn Uyayna babban malamin na kasan Makka daga Az-Zuhri shi kuma yace akhbarani Ubaydillah ibn Abdullah ibn Umar da gaskiyar rijalul jama'a shi kuma yace sa'altu Aisha na tambayi uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha na tambaye ta game da amara da Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda yayi na rasuwa qalat sai ta ce muni ishtaka ya jizzazzadi fa alika yanfusu sai ya dosa yin kaki fa kunna yana yin tari amin fakunna nushabbihu nafsahu bin nafsi akil zabi ma'ana tarin ko kakin an siffanta shi ne cewa yayi kama da tari na mai cin zabibi to malamai sun ba wannan wurin fassara guda biyu ko dai zama kaki yake yi dry cough kaki mara ruwa mara majina mara miyau yayi kama da wanda yake cin zabibi idan suna cin zabibi din to mutun yana ci yana sa harshen shi kasa kasa ko da tunda ke sai dinga dan tofar haka ga ga dinga tofar da abin mara ruwa daya daga cikin su kenan dayan kuma akil zabibi yana tofar da majina mai kauri kamar yadda idan mutun ya ci zabibi ya taune zai tofar da tikar tayi kauri haka kamar bawon rake ko wani abu duk dai alama akan zazzabi ya mishi tsanani kuma tare da mura da masassara malam ya ci gaba da cewa to da annabi yayi haka wa kana yaduru ala nisa'i yana ta wannan ciwo kuma haka yake kewayawa dakin matansa yau ya tashi haka ya rarrafa ya je dakin da yake kwana an juma da daddare ya bacci ba bacci ba ba dadi jiki ba kyau in gari ya waye ya fita je wannan dakin yana ta kekewayawa dan haka jinyar ita zama babu dadi to da yaga haka sai ya nemi izini falamma shaddal maradu ista'adhana hunna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin su matan domin haƙƙin su ne wannan kwana an yi marrada indi yace don Allah su bashi dama ayi jinyar sa shine yumarrab ayi jinyar sa a daki na inji Aisha kenan radiyallahu anha wayadurna alaihi in yaso su sa dinga zuwa dakin wurin shi su kwana kamar mutum yana da mata yana kwanciya asibiti da yadda suke moran lafiyar shi din haka ya mata su mori ko kuma shi ma ya mori lafiyar su ka abu wata kwaya daya wata fi sauran tausayi da imani ko a ce a bar shi da uwar gidan shi ai tace ta san shi sauran kuwa ta ci gaba da sabgata sai ta dan zo kawai ta yafa gelanta ta dan zo tana cincin gam tana kallon shi daga nesa a'a sai ta zo ita ma ta ci kashin shi da fitsarin shi idan ma a gida ne yake jinya to haka za a yi sai a je a mai jinya akwai lada sosai game da jinya mara lafiya musamman a ce na kusa da kai ne mahaifi ko mahaifiya ko miji ko da ko mata akwai lada sosai musamman ga wanda ya hakuri ya jure hali irin na mara lafiya dan mara lafiya sai ka jure shi yana da abubuwa da wata kila yanayin sa ko irin korafin shi wani ko rashin kulawarsa da jinyar da makamantan su da zama wuri dai ma ya ishi mutum to dan haka sai suka dinga zuwa wurin shi su matan kenan na annabi sallallahu alaihi wasallama tace fadakhala alayya to wannan an yanke hadisin ne sai wannan shine hadisin nan na kissar zuwan shi masallaci da yin sallah yaje ya tarar sayyidina abubakarin yana sallah bayan ya ce aje a ce wa abubakar ya sallah aisha tace yana yawan kuka annabi yace a ce dai ya sallah daga karshe sayyidina abubakar yaje fara wannan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yararrako ya dafa ka fada ko katanga wasu mutane ya shigo a bisori ka fada wasu mutane ya shigo masallaci ya zo ya tsaya cikin sayyidina abubakar ya anshi wannan limanci a zaune sayyidina abubakar kuma yana tsaye a jikin shi a dama yana wa mutane limanci da limancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da gama wannan sallar shine aka shigo da shi dakin Aisha da aka an yanke hadisin ne abinda yake bayyana kenan cewa an yanke hadisin ne a wajen wannan labari tace fa dakhala alayya sai ya shigo wuri na wa huwa muttaki'un ala rajulaini yana dafe da wasu mutane guda biyu yana da kika san ana daukan mara lafiya ya shiga tsakankanin wasu mutane guda biyu ya sa hannayen shi haka akan dokin wuyan shi suna bashi support kenan sa tafiya da shi to sai aka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tsakankanin wasu mutane guda biyu ya khuddu rijlahu al-arda khattan yana taka ƙasa da ƙyar yana tattakawa alamar da ƙyar yake takawa ahaduhumal abbas ɗaya daga su wannan mutane shine al-abbas bin abdul muttalib kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu dhalika li ibn abbas sai ni ubaydillahi dan abdullahi sai na bawa ibn abbas labarin kaji abinda aisha ta ce mini sai yace fa qala alam tukhbirka man al-akhar bata gaya maka waye dayan mutumin da tace baina rajulaini ba in ta gaya maka abbas bata fadi dayan ba qultu sai nace la bata gaya mun ko waye ba qala sai ibn abbas yace huwa ali ai ali ne dan abu talib radhiyallahu anhu kazin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da kuma Ibn Majah ya fitar da shi Imam Ahmad haka al-Humaydi a cikin musnad din sa wannan hadisi yana da maganganu da dama da malamai suka yi akan shi da fiqhun da ke cikin sa wanda idan mutum kuma fatul bari zai ga maganganu da yawa akai amma abinda muke so kai mu kara anan shi ne da aka ce wato da wani mutum a wannan riwaya aka ce Aliyu ne dan Abu Talib to malamai sun kawo su taujihat me yasa bata faɗi sunan Aliyu din ba wanda ga alama ba wai ta manta bane ba ta san faɗi wasu sun ba da uzuri akan cewa abin da ya faru shine ba Aliyu ne kadai yayi wannan aikin ba akwai Aliyu akwai Usamatu dan Zaid akwai Al-Fadl ibn Abbas waɗannan su uku su ne suke in wannan ya rike aka yi tafiya ɗaya biyu sai wannan ma ya rike in wannan ma ya rike aka tafiya ɗaya biyu sai wannan ya rike shi kuma Abbas shi ke rike da ɗayan ɓangaren shi kaɗai to kaga in aka ce da Abbas da wani ta yi sanda wannan wanan yake rike da shi ba ta gani ba da aka sai ta rasa wane ne ɗayan sai ta ce kawai da wani mutum wannan wasu sun ba ta wannan taujihin cewa halal shi ne abin da ya faru saboda ba mutum ɗaya ba ne yadda muka san dai a ɗabi'ance an roƙo mara lafiya to za ka ga mutane za su so su taimaka mishi ko an ɗauko gawa wanda suka ɗauko tayu ba su za su isa da ke inda ake so a kai ba saboda za a yi ta karɓe-karɓe ana karɓe-karɓe wasu malamai kuma suka ce ba haka ba ne abin da ya sa shi ne rikicin siyasa da ya shiga tsakanin Aliyu da Aisha sanannen abu ne to daga nan sai ya zama Aisha a ɗabi'arta ko faɗin sunan shi ba ta yi kuma dama Aisha za mu yi fahimta haka daga gare ta domin shi kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mun ji a baya ran da take jin wani abu na haushi irin na tsakanin miji da mata a tsakanin shi da ita ba ta faɗa sunan shi ba kun ga ashe biri ya kama da mutum dama tana da irin wannan halin in tana jin nauyi ko haushin wani a zuciyarta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai na sani idan muna faɗa da ke ina ganewa idan muna zaman lafiya muna ganewa idan muna faɗa in kin zo rantsuwa sai ki ce wa rabbil ka'aba idan muna zaman lafiya idan kin zo rantsuwa sai ki ce wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da haka abu ne mai yuwa wasu malamai suka ce wannan munanawa Aisha zato ne aka ce a'a ai waki ne abu ne da ya faru ba munana zato bane abu ne mai yuwa to kuma musamman mu kalli tambayar da shi Ibn Abbas yayi ya nuna cewa ya san issue din kuma ya san meye dalilin kuma Ibn Abbas ya daga cikin magoya bayan Sayyidina Ali a duk wannan rigingimin da aka ya san rigimin ciki da waje ya isa ya bada labari to kuma sai aka sake cewa wannan na nuni zuwa ga koda ka san rigimar da ke tsakanin wani da wani ba daidai bane ka je ka fansa mata Ibn Abbas bai ce daga nan bari kawai ga wani ɗalibin ai mata taɓa yin kaza ai sun yi kaza ai rigiman ma kaza ne ai wani ma ke da gaskiya ya dai gaya mishi kawai abin da ke da alaka da karatun cewa su waye suka shigo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara wani ta'aliki ba sabanin abin da galibin mu muke idan muka samu hali to sai mun soki duk wani wanda muke hamayya da shi sai mun bata shi hatta a gun masoyin shi wanda wannan hali ne ba mai kyau ba wannan hali ne na rashin mutunci da rashin kirki da rashin arziki Allah ubangiji ya kyauta مالن يتي واخبرني محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عبار عن عاصم الاحول عن معاذ عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا في يوم إحدانا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وقالت معاذ فقلت ما كنت تقولين عليما حليما وقالت معاذ فقلت ما كنت تقولين للنبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا وانا حديث شكو مرة جمالة محمد بن عامر الأنطادي أبو عمر كنا نزيل الرملة وانا شما مالما إمام النسائي نسائي ياك نتدى رواية دقريش نتكي أصاب الكتب الستة لك محمد ابن عيسى ابن الطبع أبو جعفر وانا هنا دا حديثي أتكين سنن أبي داود نسائي دا ابن ماجة يقوم بخاري تعليقا بخاري تعليقا يا رسول الله تعالى ربيو دا أشرن دا هدبا ينجر من زال الله صلى الله عليه وسلم مال محمد دين إنسان شكوما دا عباد بن عباد بن حبيب وانا يا دا حديثي أتكين كتب ستا قبادا دا عاصم الأحول عاصم ابن سليمان كينا عاصم ابن سليمان أبو عبد الرحمن البصري ده اللي قسمه يا معلمي وندا يا رسول الله تدري دا 40 دا بيبا هجرة من زال الله صلى الله عليه وسلم يا رجال كذاب الجماعة شو كم يجي دا معاذة بنت عبد الله العدوية ما ترون متميزونا سلا ابن أشيم البصري وندا اللي قسمه زهاد إذا ما زايد أشي معاذة wannan mijinta ya rasu da danta a yaki guda aka zo ana mata zai mata kuka take cewa idan kun zo ne dani ya kuma ni murna na samu shahidai guda biyu a cikin dangina to fa marhaban bi kunna idan ko ku matan nan kun zo ne dan ku yi kukan mutuwa fasuhuka kowa ta koma gidan mijinta ba na son kowa ta shigo gida ta na yi kuka gabaki daya saboda istiqama wannan baiwa Allah tace daga malamarta Aisha radiyallahu anha Aisha take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallama Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yasta'dhinna yana neman izinin mu fi yawmi ihdana game da ranar wata daga cikin mu ma'ana idan Annabi sallallahu alaihi wasallama yau yana so ya je gun wanci kuma ba ranar ta bane sai ya roki wanda take da wannan gunin yace dan Allah ki taimaka mini yau bazan samu zuwa gurinki ba gurin wancan danci wannan saboda tausayi da adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace ba'da ma nazalat bayan an saukar da fadin Allah turjiman tasha'u minhunna ka jawo ta ajika wacce kaga dama daga cikin su wata turjika nisanta ta arraja ka jinkirta ta wato uyi ilaika man tasha'u wanda kuma kaso kai iwa'in ta ka jawo ta ajika wa manibta ghaita mimman azalta duk wanda ka nema daga wanda ka kyale wala junaha alayka babu lafi akanka wurin Allah zalika adna an taqra ayyuhunna wannan shi yafi kusa da wato idanun su su yi sanyi wala yahzanna kuma kar su dinga bakin ciki wayardaina bima ataytuhunna su hakura da abinda ka basu wato san wannan abinda Allah ya baka iko ne na Allah ya baka wahayi ne ba san zuciyarka bane Allah ya ci gaba da cewa bima ataytuhunna kulluhunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya sa abin da ke zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah mai hakuri ne wa mai ilimi ne ko mai hakuri ne suratul ahzab aya ta 51 to wannan aya ta sauka duk da yake ta da fasara haddayan uku ko dai fasara na farko ka saki wanda kaga dama ka aure da kaga dama turji man ta shawo min hunna wa tuqli ilayka man ta sha ko kuma wato ta'taziru man shi'ita min ghairi talakin kan nisanci wanda kaga dama ba tare da saki ba wata tarbu man shi'ita wanda kaga dama kuma ka zo kusa da ita ko kuma taqbalu alwahibat man shi'ita min alwahibat wa tatruku man shi'ita mata da suke cewa suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda ka so a cikin su ka aure ta wanda baka so baka bar ta duk an fasara shi da haka kamar yadda yake cikin fatul bari amma fasara ta dace da nan wajen shine ta biyincin cewa wanda kaga dama ka je kusa da ita wanda baka dama ba ka bar ta shi annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda ya sanya ya musu zuciya kamar yadda Allah yake cewa zalika adna an taqarra ayyuhunna wato ya sanya musu idaniya sannan kuma ya sa su yadda da cewa abinda aka musu akwai tausayi da kyautawa ciki to sai yake neman izini sai yake neman izini to wannan dai kan mutane yana magana ne akan halaccin wata mace ta ba wata kwananta to yanzu wannan kuma wannan halaccin shi mijin ne ya roka to idan ku hayya mai da kanshi kasa ya roka ki kuma ki hakuri ki bayar kake mai da abin fitina domin ki gani yace ki ba ni aron kwanan ki yin kwana goma sai tabbijan wallahi ba isa ba to zaki ka fara kuwa domin daga nan shi ko dai fara jin wani arrogance yace au ba isa ba kace dan ma an roke ki to ki je da abin da kake ki amma ki ga tsawon kace haba mai gida meye a ciki ai ba komai wallahi ka je Allah ya sa albarka Allah ya sa muku albarka wannan dare naku cikin kama bashi ni zan muku abinci ba ku je kai ku jira idan ki shirya musu girki mai kyau a rufe da tuma kasa kawai a kai musu ko mun gani ki haka dan Allah zaki samu lada a wurin Allah eh wayin kana talakabiratan kenan ko illa alal ladina hadallah akwai girma abin ba zai yi ba da sauki gaskiya ko kin yi yayi da shedan da ƴan uwa da dangi da makwabta da ƴan islamiyya ku duk zasu saka ki ce ki baki da hankali ke wawuya ci namiji ba a wani miji haka zaki mutu marayiya duk wannan surutun shedan ne zan ga mutane suna faɗa shi Allah shi kyauta to annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon haka a gun matan shi sai mu'adha ta ce wa aisha to in ya roƙa ke ya kike ce mishi tace ce mishi nake inda abin san raina ne to wallahi da bazan zabu wata akan kaina ba na fi san ni kullun in zama kusa da kai wannan shine nau yake cewa wannan munafasa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman kusanci da shi ba wai kawai dan gurgudan jin dadi da al'ada da aka sani tsakanin miji da mata ba a'a suna yin haka ne domin wato neman lahira da neman kusanci zuwa ga shugaban mutanen farko da na ƙarshe da kuma neman kwadayin su samu halin yi masa hidima da kwana wuriya da shi da cin albarka ilimin sa da wahayi da yake masa da biyan bukatun shi da yau da kullum da makamancin wannan da haka ke ma ki ke da zaki bada kwananki to ki bayar dan wannan dan neman wata wato daraja ta shiga a wurin Allah ba wai kawai dan an fi karfinki ba Aisha ta faɗa haka kuma ba Aisha kadai ba duk sahabbai haka su kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha nuru ya miƙawa Ibnu Abbas na kusa yace ko in baka dan yaro ko ka bari a ba manya yace a'a ya manzo Allah ba ni ina son albarkacin bakin ka haka Umar dan Khattab za a fara shan nono da suke su sha wannan ba wannan sai lura cewa wani ba kauye ne kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutashi da wace matsa ya samu riya zauna ce mu da muke nan kullum ba kauye ba za ku kwashi albarkar nan ba kun gani to da haka duk sahabbai suna kokarin su ifarin kansu wajen samun shiga a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya kai matan shi yin wannan neman samun shiga yanzu Aisha ba wai tsabar kawai jarabar san miji ne da naci yasa take haka a tsabar jarabar san samun ilimi da nacin yi wa annabi hidima ladan da ta samu fiye da asalin san zuciyarta na so ta tsakanin da namiji da matarsa Allah ya sa mun gane bambancin to haka ko a yanzu ma karki bari wannan tsabar so tsakaninki da da namijin ya hana ki bashi ya moru wani abu da Allah ya halasta ne karki bari sawun aure zai ko irin wannan bukatar ce kai koda ma a ce wato wani abu ne zai yi na bukatar rayuwarsa dan akwai mutum wata kila yana da mata amma yana da wani abu da zai yi zai yi rubutu zai yi karatu ko zai yi lissafin kudi dan kasuwa ne ko yana so ya sauri ya tashi da asuba zai tafiya amma ta hana shi bacci kai ta zama cikin shi da fira kai ta neman magana in yi kula ta jawo shi inga wannan san zuciya ne da san kai ya kamata ki kula da cewa to ai yana da wasu bukatu ki bar shi yayi yayin da ke ku idan kuna da jarabawa islamiyya to ranan ba zai ga fuskarki ba dan Allah ni ka dame ni wallahi jarabawa nan ka san malama barira ba ta dikin shi wallahi ka bar ni in ban kai mata haddan nan ba za a samu matsala ashe ke kin gane in kira da maslaha kin gane cewa ya kamata a kyale mutum in yana da uzuri ko irin ki shine irin limaman da ake yi fattano waɗanda suke mutane sallah da faqara umma mahafisto ba ma kai sarafa faqara umma bisa suke mutane ko za su zo su yi ta doguwar sallah ba sa tuna fa inna min wara'ikal da'ifa wal mar'ata wa dhal haja ba sa tuna wannan wal marida ko amma ran da shi yake jin wani abu ko da wani ragowar kai shi ne mai gama yi bai fito to zaki ga koran da ya gama sallah ya fice yayi da in shi ya da uzuri ko yana da jiya shi wasu kuɗi ko ana jiran shi ko za a je dama dillali yana anguwa za a je cikin wani fili yana Allah Allah ya gama sallah sai ya fita dan da yake da uzuri za ku ga mutane na sallah amma ran da bai da uzuri fa to faqara'u ma hafiztum bihi ba ma ta yasara da Allah ya ce ana musu magana kuma sai su ce a to kai yanzu ba za ka yi sallar minti 15 ba a ka kawo mai nasi ne ba ka kawo ra'ayinka ba nasoji cewa suka yi kar ku tsawaita musu annabi ya ce mu'adhu innaka lafattanun ya mu'adhu to kwatankwacin su kenan kuma innaki lafattana kina da selfish a cikin al'amarinki in ba za ka barin mijinki yayi abin da ya halasta gare shi ba Allah shi kyauta wannan shine a takaitaccen sharhin da Nawawi ya masa to mun kalli waɗannan hadisan da suka zo a wannan babi abinda suke nuni zuwa gare shi shine halaccin bada aran kwana bada kyautar kwana bada rancen kwana halaccin kuma namiji ya roƙa ko kuma ita ɗaya matar ta roƙa ita ma ta roƙi ki bata dan tana da wani bukata a wani abinda bata so ya wuce ba ta ga mutum misali wance yi dan Allah ki bari yau alaje kwana a wurina wannan ko ki bari ni zaje tara kashi da Allah saboda ina so mai wata magana in na bari wata gida sai nan da kwana uku ba zan iya mishi magana sai to ba komai shin kyauta kike so ko aro ta duk wanda kika zaba yaya sai ke kuma ki zaba ko ki ihsani ko ki adalci ko iya halasta duk wannan ana zaune lafiya ba duk abu ne mai so amma idan ba a zaune lafiya to za a samu fitina iri daban-daban sannan kuma idan mijin ya nema ke ma a wurin ke nema aran sai ki ba shi din kirki ce sannu munafiki sannu matuci Allah ya tona ma asiri dama duk abin da kake ina kallanka ni za ka mayar mara hankali saboda ban san ciwon kaina ba to shikenan sai mutunci ki duka ya zube a idan shi da yana miki kallon a kullun a ba islamiya shi ba ta da hankali shi ba shi ba shi wannan islamiya take ba ta aiki da karatu karatu ne irin na yan wuta ba ta aiki da shi kinnama bil amu dan ba ura da ake cewa so da ka sake dauki abin da sauki dan duniyar ma duka mai wucewa ce babu wani abu dadin duniya gaba ɗaya jama'a dadi ne wani dan kankani kamar da Allah ya kira shi ma mata'u dunya fil akhirati illa qalil kin taba lura da hikima da ta sa idan mutum ya sai sabon kaya ji ba dadi yake mishi tubli wa yukhlifu Allah kuma da washe yake cewa Allah ya sa a kashe lafiya ma'ana sirrin nan bitsa danta dukkan ta din nagartata ina ta nufa kashewa ta nufa lalacewa shine karshen ta kuma duk abin da mutum ya saka a bakin shi ji dadi ko ya faɗa mai ji dadi dadin nan minti nawa ne haka ko da mijin ya kwana a aikin ki dadin da yake shi minti nawa ne zai wuce duka to dan kar wannan dan kankanin dadin isa a kan shi ki bata mutunci ki bata zumunta da danza da kida ake gani kar mu manta dama duk waɗannan hadisan ana kawo su ne dan su koya mana wato mutunci da girmamawa da fahimtar juna da baiwa juna uzuri da taka tsantsan wajen mu'amalolin mu Allah shi kyauta to ina mas'ala a gaba shine shin idan an ba da kyautar an ba shi kyautar kwana kina da yanci da ce ba kiya so malamin sun wannan magana tabbas kina da yanci dan kika lura cewa babu maslaha a ciki ko kuma kika lura cewa akwai wani tuggu da aka kula da ke a ciki mutum da yanci ya ce ba zai karba ba zaki in tayi ke da kanki kike ce zaki bayar ko a baki in dai har zai sa mutum ya karba ya halasta a mai yayi tayi da kansa kamar yadda muka ji daga Safiya sannan to shin idan aka ba mijin ne shi shin mijin ya ga dama ya baiwa wacce ya so a cikin matansa kamar da yake da mata sama da biyu kenan sai wata ce ina ba maka kwana na amma bata ayyana wata ba a cikin matan ba kin ga yadda shi aka ba to shin zai dinga lissafawa har da ita ne amma sai a dauke kwanan ma'ana har yanzu yana kewayawa har da ɗakin ta amma ranar ɗakin ta sai zabi inda ya mushi an yi wannan magana ko kuma ya ayyana ya ce to ta bani kyautar kwana ni kuma na ba wa wanci sai wancan nan ta zama ita ce mai kwana biyu kenan yar mowar kenan ko kuma wata rana zai iya kwace kayan shi ko kuma ita ma wata za ta iya cewa to daga yau na
dakatar da wannan kwanan da na bayar bai daga cikin al'aidu ala hibati don ba hiba bace ta wani abu wanda yake madi wannan an baka ya zama naka a abu ne na an yi maka wani dan alfarma to alfarma na kana da shi zindinta babu da yi a ce to da mun da alfarma ta ya halasta haka naka ya halasta mace ta bayar mutane kuma take ta da bukata ko kuma ta raina ta ga raina hankalin yayyawa ta kwace kayan da take tona ma fasa ko kuma yanzu sai dai siyarwa shi ma wani issue da malamai suke magana akai ko ya halasta a siyar ya halasta ma'ana ya halasta ce sai an bata wani abu muqabil na kwanan da za ta bayar muqabil din nan na kuɗi ko na wani jari ko na wata dama ko wata kisa misali ta so ta take karatu irin na boko wanda ya zama jaraba sai to ni indai kana so indai kina so in baki dama ki koma masa sannan to sai dai kuma ni kuma ki bani kwanan ki ba wani to shikenan na baka kin ga wannan kaman ma sharadi ne wanda yake an sanya da lokaci ta ga masan da za ta dawo da kwanan ta ko za ta dawo da shi ta ga garan bata tsakanin aji da library da wane ne ta ga duk abu da ta iya sai ta dawo da shi kwanan ta duk waɗannan masalih ne wanda suke abude abinda nake so mu fahimta a ƙarshe shine shi rabon kwana kamar yadda muka ji tun a baya shine abu ne wanda yake yana iya karban negotiation wato tattaunawa ko kuma cinikayya kamar yadda ake yi wato wane fada wane fada babu mula'abatin rajuli zaujata babin da ke bayani akan namiji ya dinga wasa da matar shi wasa na magana na kokuwa na dariya raha da tafawa sakin fuska duk abin da zai kawo ne a fahimtar juna da begen juna da sakin jiki da juna to wannan wani abu ne da ake nema daga cikin asasiyat na aure malam yace akhbarana Qutaiba ibn Sa'id qala haddathana Hammad an Amr an Jabir daga Qutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Zarif al-Balkhi Abu Raja'in babban malamin hadisi wanda mun sha magana akan sa yaro shekara ta 240 ya daga cikin ashabul masu riwaya cikin kutubu sita malamin malamai ne gaba ɗayan su wadannan al-a'immatu sita in banda Ibn Majah shi kadai ke riwaya da gare shi da wasita daga Hammad dan Zaid dan Dirham kenan wanda ya shekara ta 79 wani babban malami din nan makahu wanda ya da tarihin shi gabaki daya daga Amr dan Dinar al-Makki wanda ya shekara ta 129 shi kuma yace daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari kenan qala Jabir yace tazawwajtu Jabir wanda ba aka kashe baban shi dinna yake Uhud Jabir ibn Abdullah dan Haram to baban nan shi kamar yadda muka ji ya mutu ya mishi ƴaƴan mata a wata riwaya su 6 a wata riwaya su 9 wannan riwaya duka suna cikin Sahih Bukhari da Muslim malamai suka ce za a hada su wasu suka ce abinda yake nufi shine wanda yace guda 6 to ya kallo wanda suke sirrika sun zama ƴan mata cika ku bai tsafa da sauran matan ƴan mata ba ƴan berorin nan shi sai yace 6 wanda kuma yace guda 9 to ya lissafa har da waɗannan wanda kuma yace a wanda yace guda 6 ya kallo wanda ba su da miji ne sanda aka mutuwa sauran uku duk sun yi aure an ba mutu cewa mutun ya mutu ya ba ƴaƴa kaza wani zai faɗi kawai ƴaƴan shi wanda suke gidan shi ne wanda wanda suke gidan aure na waɗannan su ba su da wata bukata ga gaban su kamar yadda waɗannan ƙananan suke da bukata zuwa gare shi ko to shine ma'anar wani yace 6 wani yace 9 babu wani tana kobi a ciki to aka bi mishi wannan ƴan mata haka re rasgar su to dai tashi yin aure bayan duk an yi wannan mas'ala ta biyan bashin nan da sauran su ba kawo ta anan ba yace sai ne aure tazawwajtu fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai naje gun manzara sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ce tazawwajtu ya jabir kai aure ne abun mamaki sahabi ya aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba saboda al'adar su a zaman nan su aure ba wani biki ne na azo a gani yadda mu muka mai da shi wanda duk duniya sai an ji sai an buga kati sai an yi pre wedding picture pre wedding lecture pre wedding wane ne an ta yin abubuwa iri daban-daban mako guda ana ba juna wahala duk sai kowa ya gaji sannan sai an sanar a wuri kaza an sana a wuri kaza yanzu akwai ma wani dandamali na musamman da ake zuwa a dinga daura hotunan don kowa ya gani a duniya a dauko hoton siyan baki hoton shiga dakin amarya hoton shiganta mota hoton shiganta wurin party duk komai sai an bayyana kaga wannan wani yayi ne na rashin aikin to amma su a lokacin suna da aikin da haka mutum sai ya aure ma abokan shi ma wasu ba su sani ba kawai kamar yadda ake zaune dinnan ne yanzu da an tashi kawai a daura aure a tashi ba wani gayya irin gayya gayya arna idi game da yake cewa babu irin wannan gayyar ko kuma sai a ce sai an cika layi kamar yadda Malam Albani namu Allah ya fata mai yake cewa kaji mutuna cewa ai wallahi abu kila sai da aka cika angon ne yace ka ji wawa to sai me yasa cika angon mu galibin wanda suka zo ma fa ba su san me suka goye musu ba kawai dai suka tsaya ne suka daukan hoto suna ta cin cingam da biredi ana ta musu abin nan me suna abin algaita maroƙana ta amsan kudin su a ta daukan su hoto selfie ba komai suke ba wajen bashi duba ne ɗan yawo ne kawai to irin wannan auren ba sa yin shada da haka sai Jabiru ya aure Annabi ba bai sani ba yanzu mu idan mutum ya aure wani nashi bai sani ba to ya shiga magana qultu sai Annabi sai na ce wa Annabi na'am kwarai nayi aure Annabi ya gan shi ne da riga irin ta angwaye da turare a jikinta qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bikran am sayyiban kenan babu laifi idan mutum ya aure ka tambaye shi tafasil na auren ce ɗaya ka aura ko biyu wata iri ce ta yi digiri ko bata yi ba ta dace alqur'ani ina ne garin su shekarunta nawa nawa ka biya sadaki ma na duk abin da kake so ka tambaya zaka iya tambaya shi yanzu Annabi abin da ya dame shi ya san budurwa ce ko bazawara fa qultu balla sayyiban nace a a ya manzon Allah bazawara ne qala annabi yace fa halla bikran tula'ibuka tula'ibuha wa tula'ibuka yo me yana ka aure budurwa kana mata wasa ita ma tana maka wasa Jabiru a wata riwaya yace saboda waɗannan ƴaƴa da aka mutu aka ban mishi yana neman wanda za ta iya kula da su sai ya nemi mai shekaru don ta kula da su shi sa Bukhari ya amfani da wannan hadisin ya nuna falala auren ƴan mata da kuma falala auren zawarawa a lokaci guda kowanne akwai falalarta yanzu yana nuna izuwa ga cewa idan ka aure budurwa to ka sani ba wai zama ne kawai da komai serious ba dole akwai wasa a ciki akwai wasa a cikin abin ba kuma ne gaskiya ba abin da za ta faɗa da abin da za ta gaya maka ne da za ta kalle ka ne da za ta yi maka abubuwa iri daban-daban ala wasa ne ka gana gani wai kai mutum ne babba ne mutunci wanda aka san ka sai ka zo ka fita kawai ta ɗauki hular ka kawai ta saka a kan kanta kawai ta fara ma gwalo ba ka saki ba kawai ta ruga da gudu to wani kawai sai ce ba na sai iskan shi wani hula ta kaga wannan ai bai kamata in ya sai ra ka ne bai kamata ya aure ta ba ko to haka zaka hakura ka dan yi murmushi kai ma dai ka dan zizo laya ko kuma ka ce to ya aka yi ne amarya wannan kuma haka yau da wannan kuma aka tashi dole sai ka ne mai da zaka ka biye mata in ka san ba zaka iya da wannan ba to sai ka je ka aure irin ka wanda kai Mustafa ko za ku dinga yi shikenan ko mun gane yawa to su ƴan mata dole sai da haka akan wannan sai ta yaji wallahi wata sai ta fara gidansu ce wallahi ni na rasa irin kan shi wallahi kullun sai dai to mutane wa'azi ku komai yace ba kyau sai ka iya wannan hulɗar da ita sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa izuwa ga cewa ba komai dan ka ki auren bazawara saboda wata maslaha domin budurwa saboda wata maslaha domin da yake Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan uzurin nashi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi uzurin nashi ya gane lalle uzuri ne karbabbe to kenan kowa idan zai yi aure shi zai duba wacce irin mace ce ta kamace shi kawo kowace mata ita ma tana da damar ta duba wani irin miji ne ya kamace ta bisa ɗabi'arta ko shekarunta ko yanayin wayewar kanta ko wani sana'a da take yanzu alal misali galibi matan da suke aikin asibiti masu kwana asibiti kamar likitoci ko nurses da wuya ta iya auren miji wanda bai san irin wannan harka ba su ba lafiya da shi a ce kullum ta fita wata ta kwana asibiti ta mako guda tana kwana asibiti shi kuma kawai ba irin wanda bai san kan wannan harka ba da wuya su iya sabawa za su samu matsala ne amma idan shi ma dan asibiti ne ko yana da harka da irin wannan harka ko kuma yana da wasu harkokin shi ma da suke cinye mai lokaci dama baya nan yana tafiye-tafiye ko kullum yana kasuwa ko yana yawon shi na aikin shi ko neman kudin shi ko kungilin shi to za su samu sauƙin wannan yanayi amma kullum a ce mazaunin gida ne shi amma kullum kuma ita tana fita zai wuya su samu zaman lafiya a cikin rayuwarsu don zai ta ganin cewa wannan tana mai rainin hankali tana cinye mai lokaci don za ta fita hala bata mishi abin kari ba ta ce gashi nan baban Marwa da Allah ka tashi ka karasa gare ruwan zafi nan a plus ka ce yara su tashi su yi maka biredi ni na tafi zai ga yadda ta faka ba ta dawo wai takwas na dare za ta shigo da kullum abincinta ba ruwanta da nasu ko ta siyo take away ta ci kawai ta kwanta a'a ai haka kwana ɗaya mako ɗaya wata ɗaya za a samu matsala kaman dama shi ma na shirkin kin mun kaga da sauki daga idan kin san irin kike ne ya kamata ki duba wane ne irin wanda zai jure irin ki shi za wani lokaci kuma mazaje masu shekaru da yawa sun fi jure ma irin waɗannan matan dan su ma ba za su iya ma ba matan lokacin su ba dan duk mutumin da shekara ta wuce 45 50 zaki samu ya da nashi hidindimin da dama sun cika mai lokacin shi ta mata za a saurayi wanda shi yanzu ne yake so ya mora aure kaga mata kuma ba ta kusa kullun tana asibiti in ya buga mata yamma asibitin ta kashi sai shiga tiyata ko sai shiga wardrobe ko status suna wani dressing kaga ba za a samu maslahar da yake ne wato daga nan sai a fara samun rigingimu da tashin tashina so annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba jabiru a halascin haka din sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa a babu laifi dan wani ya yi maka tambaya akan wace irin mata ka aura kuma har ya baka shawarar cewa yana ganin irin auren da kai ba shi ya dace da kai ba to karka mishi da mugun magana ko mun gane jami bai ce annabi ba ruwan ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ga nasu amma sai ka faɗa mai uzurin sa dakan wani ce ya kawo ne ka ce wallahi wata na samu a wani kauye nan ka ce kai zai kauye ka aura ko kuma ce kai zai bakarwa ka aura ka dauko barauniya ka kawo gidanka misali halawa sai yake muku na zige zige da karawa to kai kawai ka dauka mai da mun fitina sai ka sai ne zaka yi kai mu'alajar zancen ba tare da ya zama rigima ko fitina ba qala akhbarana احمد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن اعين عن خالد بن ابي يزيد بن عبد الرحيم عن الزهري عن عطاء بن ابي رباح قال يجي wannan kuma isnadi daga احمد بن سليمان ابو الحسين الرهاوي malamun nasaini mun ji shi a baya rasul shi ga ta 261 daga سعيد بن حفص النفيلي shi malamun hadisin shi a cikin nasai ne kadai ya rasu ka 337 shi kuma yace daga Musa ibn A'yan al-Jazari al-Harrani wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 177 yana da hadisi a cikin al-Kutubu Sita in banda Tirmidhi malami ne kwararre daga Khalid ibn Abi Yazid wanda yake malkunya da Abu Abdurrahman wanda yana da hadisi a cikin Bukhari al-Adab al-Mufrad da Bukhari da kuma Muslim da Abu Dawud da Nasa'i shi kuma yace daga Zuhri daga Ata dan Abi Rabah daga Jabir dan Abdullahi yace ra'aytu Jabir ibn Abdullahi wa Jabir ibn Umair al-Ansariyani li al-Ansariyaini naga wadannan Jabirawa guda biyu Jabir dan Abdullah da Jabir dan Umair al-Ansariyaini wa huma yarmiyani suna koyan harbi da kibiya qala yace fa amma ahaduhuma dayan su daga ciki fajalasa sai naga ya samu riya zauna فقال له صاحبه سي ابو كنسا يچه مسا اكسلتا كاجي كساله ني قال يچه نعم قوري كو فقال احدهما للاخر سي دايان يچه ما دايان اما سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يو كاي بك جي النبي yana cewa bane كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب duk abin da babu ambaton Allah a cikin sa to ya zama wasa la yakunu arba'atun in banda abu guda hudu su za su iya zama babu ambaton Allah kuma ba su zama wasa mara ma'ana ba mula'abatu rajulin imra'atun wasa da mutum zai dinga yi da matarsa wata adibur rajuli farasahu da horar da dokin yaki da mutum zai dinga yi ya dinga hawa dokin sa na yaki yana atisayi yana gudu yana horar da shi wa mashir rajuli bainal gharadaini da tafiyan mutum tsakankanin target guda biyu yana koyan harbi kenan wa ta'allumur rajul sabaa as-sabaha da kuma mutun ya koyi iyo a cikin ruwa wanka a cikin ruwa ya koyi ninkaya a cikin ruwa wadannan duka suna daga cikin abubuwan da ba ambaton Allah bane kai tsaye amma kuma su suna da amfani saboda amfanin su da ake ji a ciki wannan shi ma ash-shahidi shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga ciki akwai mula'abatu rajul imra'ata mutun ya dinga wasa da matarsa to bari mu samu wurin kwana gashi ya ya abin da lokacin ya kure kuma gashi babu bai kare ba ina gani bari mu bar shi haka mun sai mu tashi inda yake cewa akhbarana muhammad ibn wahab bin al-harrani na gari kuma da sauki dan kada mu tafiya aka ba kai baki fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi